da wannan yammaci muna farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zangwa FM sai kuma wasu tashoshin na Zangwa FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Lara Aminu Saki
tare da ni Amina Bahari Auna
Kanar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau zamu magana ne akan ilimin jima'i
haka yake zara wato kin san wannan maudu'in ne nauyin fadi ne amma dan zamanin da ake ciki ya zama dole mu dauko sa
Wakiliyar sashen Hausa a Abuja ta jiyo mana bayanai daga masu ruwa da tsaki na ma wajen malaman addinin Islama.
Daga bisani kuma zamu ziyarci filin kwalamar mu. Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Tare da bata lokaci ba za mu je ga wakiliyar sashen Hausa a Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar mu da za ta gabatar mana Shamsiya gare ki
Madalla to a wannan zamani da aka samu ci gaba sosai kuma ake samun bayanai iri daban-daban da suka shafi jima'i koyar da yara ilimin jima'i na da matakar muhimmanci don kare su daga fadawa halin da na sani Malama Aisha Usain jami'ar sanin halayyar dan Adam ce dake aiki karkashin kungiyar Sunshine Series Mind Wellness. Ta yi mana shimfiɗa akan wannan batu.
Ilimin jima'i na da matuƙar muhimmanci. Da zarar yara suka fara wayo ko suka fara girma ya kamata a koya musu ilimin jima'i domin a tabbatar da cewa sun samu ilimin daga majiya mai tushe. Da yara sun fara wayo yawancin ilimin da suke samu daga wurin sa'o'in su ne ko kuma kafofin watsa labarai irin su yanar gizo gizo wato internet da waƙoƙi da fina-finai a television kuma ba a da tabbacin ingancin ilimin da za su samu saboda haka tun wuri ya kamata a koya ma yara ilimin jima'i ta hanyar da ake iya tabbatar da ingancin ilimin da za su samu
to shin waki da halakin koyar da yaro ilimin jima'i iyaye ne ko malamai a makarantu bari mu suma da jin ta bakin Hajiya Sadiya Tahir a matsayinta na uwa
a zamani na yanzu ba a makaranta ake koyawa yaro tarbiya ba ko kuma in ce na mari na cikin da mu iyaye daga gida mu ne ya kamata mu fara koyawa ƴaƴan mu duk wannan ba a makaranta ba ba kuma a society ba kamar yanzu kina da yaro ko kuma in ce gaba ɗaya mace da namiji duk yanzu zamani ya canja dukansu suna buƙatar a sa ido ke zaki gaya masa lokacin da jikin shi zai fara canjawa din da yanzu zamani ya canja mace yanzu za ka ga daga shekara 9 mace take fara al'ada to kafin wannan lokaci ya zo ya kamata ke uwa sai ki gaya mata menene ya kamata ta yi har idan wannan lokaci ya zo ga yanda za ta yi ta gyara jikinta idan ya zo kuma ga wanda ya kamata ki zo ki fadawa ki mahaifiya ita ce ya kamata ta fara sanya ga abin da yake tattare da ke kuma ga tsaftan da ya kamata ki sannan kuma daga zaran kin fara ganin wannan abin kar ki yadda ba ma sai kin fara gani ba wani namiji yanzu ya dinga taba ki yana taba hannayenki ko kuma yana daura ki a cinya idan wannan yana faruwa ga abin da zai faru haka zalika namiji idan ka ga wani ana maka abu kaza ana wani na taba ka ko wata tana fadin wannan kar kai dauda wannan ka zo ka fada
Binta Zurmi da ke rayuwa a ƙasar Turai wata kuma ke da ƴa ɗaya kimanin shekara 9 ta yi mana ƙari da haka
zaki ga iyayenmu a lokuta da dama ma iyaye mata sukan bayyarinya koda karama ce yau wannan kawu yazo ta ruga ta je ta hau kan cinyen shi gobe wancan yazo ta hau kan cinyen shi baka san wani illa hakan ke yi ba a hakan akan samu waɗanda suke bata yara amma idan tun da farko ka nuna ma yarinyanka ko yaranka cewa ya san cewa nan idan aka taba ki wannan bai kamata ba sai kiga yaro ya taso ya san cewa nan bai kamata a taba mishi nan ba kuma idan an taba iyaye ya kamata ka ja danka a jiki shine zai sa yaranka ko da irin wani abin ya kasance yaro zai iya bude baki ya gaya maka sai ga yana da matukar muhimmanci tun yaro yana dan karami a nuna mishi ya san ma jikin shi tukunna ko da an zo ana cin zarafin shi ya san cewa a wannan tabin da aka yi mishi an taba inda bai kamata ba
to bari na dawo gurinki malama Fatima shin iyaye ne ya kamata su koyar da ƴaƴansu sanin cewa akwai wani sassa na jiki da ya kamata su maida hankali akai ko an taba su bai kamata ba kuma a wanda shekara ya kamata a koyar da yaro
kaman kannin nan da muke tsince kanmu ne a ciki yanzu sai kaga yaro yara ka gani zaki ga yara ko sai an kai wasu shekaru 10 kafin a ce ko ta balaga ko meninza tunta musamman ƴaƴa mata sai ki gani daga shekara 8 kaga sun fara kamar samun sun fara ganin jinin al'adansu me yake nufi ta balaga haƙi ne ma ga iyaye musamman uwa ya zama ta san irin wannan lokutan da duk halin da ƴaƴanta suke ciki ki fara sanin musu iyaya rayuwa take dan rayuwan kaman tana canjawa ne shekara tun ban san komai ba za su dinga ganewa yaya za su dinga tsintan kansu akai dole sai ta zama tana kusa da su tana sanin irin yanayin da suke canjawa a jikin su komai tana fahimtar da su akai
ga wata matashiya da na zanta da ita ta kuma shaida mun yanda ta ji sa'ilin da ta so maganin canji a jikinta
sunana Fatima Kabu shekaru na 17 a lokacin da na fara al'ada yanzu dai zai kai kamar shekara 3 a lokacin da na fara primary boarding school a lokacin da muke boarding muna ganin irin manya irin suna fada mana a makaranta ko malamai haka kuma lokacin komawa mata kan fada min yaya abubuwan yake so a gaskiya da lokacin da dai na fara duk da dai mama na ta gaya min abubuwan kuma an sanar da mu a makaranta sai nake jin kunya in gaya wa mama ta ai gashi abin da ya faru da ni amma ko lokacin ina waye saboda cutin mama na ta faɗa min abin kuma a makaranta ma irin ana faɗa mana haka nan sai kawai irin na koyo mama ta har ya tafi to ranar da zan taɓa manta ba na dawo a makaranta kenan sai mama ta kira ni daki take min kin fara yin period ko na ci maka in take min to me yasa ban gaya mata ba kin san yanayin kunya bai bar ni na gaya mata ba ko da a lokacin ban san a yaya aka yi ta gane ba ita dai take tambaya ta to lokacin da dai na fara faɗa wa mama na kenan amma tun a kan dama a makaranta an koya mana yanayin abubuwan kuma ko mama na ta kan faɗa
haka to bacin nan a lokacin da kika fara na san kafin fara al'ada akwai irin dan canje-canje da yawa kana a jikinki kamar a misali zaki gani ka dan fara nonuwa da kuma dan wayansu canji shin a cikin sauran kawayenki kuna irin hira da su ko kuma dai akwai kunya wanda baki iya gaya kowa
a gaskiya lokacin da ni na kasance ma irin yawancin friends ina sun fi ni a shekaru kawai na kenan sun fi ni a shekaru to su dai suka ni kuma irin koda ka gan su ni ke karama a cikin su amma duk da dai kunya dai bai banya na gaya musu ba amma dai su na san irin wata rana sai su ce maka ko irin mun tashi a makaranta a makare in ka ce wani ka zo mu je in sallah za su ce maka ai kai ba ai ba na san da ni amma ni lokacin da na fara al'ada a gaskiya ba wanda na faɗa
to binta zurbi kin dai ji Fatima ke ya kika ji ko kuma ya kika yi lokacin da kika kai irin shekaru irin nata
tashin sai kin san ni ya fara ce akwai wani katanga tsakanina da mahaifiyata amma duk da haka akwai wani mataki da muka yi magana amma gaskiya lokacin da na fara ganin canji a jikina mu ba mu da irin wannan bakin da zaka zo ka faɗi ka ce a'a ga kaza ga kaza sai dai su da kansu idan suka gane cewa wani abu ya faru to lokacin ne za a fara gaya maka kaza za ka gaya maka kaza wanda ni yanzu ba haka nake da yarinya ta ba ina kokarin kawo canji duk wani katanga da na samu tsakanina da mahaifiyata na riga na canza
to me yasa kika dauko wannan salon ganin cewa ke baki samu boko da
saboda zamani ya canza Shamsiya idan baka nuna ma danka a gida ba zai je a waje a nuna mishi abin da bai kamata ba shi yasa tun daga gida yarinya ta shekarar ta 9 amma yanzu abubuwan da ta sani ta san tabi mai kyau ta san tabi mara kyau in kika tambaye ta in kika taba mata ka fada za ta ce tabi ne mai kyau in kika dake ta a baya za ta ce tabi ne mai kyau na ce duk ta samu ina nan ta gaya mu in bana nan ta gaya wa malama ko wane ne ko mace ko namiji ne mata so zamani ya canza kuma dole mu tafi da zamani a ilmantar da yaran nan ina ganin ta haka ne kawai zamu rage wannan cin zarafin da yayi addabi jama'a a cikin mutane da mutane kuma ba a iya bude baki ayi magana
madalla
abubuwa
gaskiya kam bari mu koma mu ji sauran abubuwan da za su tattauna akan wannan batu
a lokuta da dama akan samu iyaye suka yi sakaci wajen jawo ƴaƴansu a jiki wato ba su da lokacin ƴaƴansu balle ma su fadakar da su hanyoyin kare kai wanda hakan kan jefa yaran har ya kai da an ci zarafin su
gaskiya in yaro ya tsinci kanshi a cikin wannan yanayin gaskiya abun a tausaya mishi ne a ce iyaye ba ku samu lokacin ƴaƴanku ba malami ba ba shi ba fata maimako fa zai maka haƙi ne na iyaye dole
haƙi ne na iyaye kwarai Fatima amma kuma a wannan zamanin da muke ciki da zaki ga iyaye kowa ana kan tashi ne ana neman yanda za a rufa ma juna asiri sai inga su ma malamai suna da matakin taka suna da rawar takawa ta musamman wajen tarbiyyar yara saboda idan har ka ce zaka koyar kamar ka dauki amana ne daga hannun iyaye ka daura ma kanka so sai in ga su ma ya kamata a ce tun a makarantu a ce akwai wani mataki
darasi da ake koyarwa
da za a ce daga wannan aji ya kamata a dinga koyar da yara ire-iren waɗannan saboda akwai yara da dama da a wannan zamanin ba sa samun lokaci irin lokacin da muka samu da iyayenmu ba sa samu a wannan zamanin kuma ba komai bane yasa saboda zamani yanzu yazo dole fa ka tashi ka nema in kana son ka rufa mu kanka asiri ka rufa mu naka asiri so abin da nake ganin yafi dacewa shine a makarantu a saka wannan batun a saka wannan maudu'in ya zama darasi a makarantu da za a dinga koya ma yara babu wata magana kunya ko wani aka abuda ma yara kunne kin ga yarinya ta tun tana kindergarten Aisha wata rana ta zo da littafi wai mama kin ce baby ta baki take fitowa gashi a makaranta an nuna musu ina ganin littafi da dauka na rufe na je na ce malamin su ya haka na nuna mata na ce menene wannan tace ai su sun wuce wannan littafin tuntuni
wato har ma ta sani ma abin da ke wuce
kana kike
ganin cewa bai kamata
ni ina boyewa ina tunanin a shekarunta bai kamata ta san wannan ba daga lokacin sai na warwar
to kuma karantu a irin kasashen mu na Afrika sun bambanta da kasashen da suka ci gaba kamar Amerika da Jamus inda yarki ta yi karatu
zaki ganin yaro ya san abubuwa kuma wannan yana tada mishi da sha'awa yayi wani abu wanda saboda an riga da an koyar da shi so yana so yayi ya aiwata ya gwada abin ya ga ya zai wanda kuma garin haka ake samu aka sai ga mace ta zo ta yi ciki bata san yaya za ta yi ba da sauransu to ba ka ganin al'adar mu akwai bambanci tsakani
akwai sosai amma sai in ga duk da haka aka ce ilimi rashin sani aka ce ya fi dare duhu gwamma yaro ya sani sai ka bar shi ya kiyaye kuma kai ma kana nan kana kokkofa mishi kullum kai yazo bai sani ba
ya haje ya Fatima ya cika ga
wannan maganar da take faɗa kamar da muka yi maganar kasashe muna maganar kamar maganar yake ni ina magana akan Afirka Afirkan ma kasar mu Najeriya bai gani tarbiyyar da taso wanda wayewan ba ɗaya ba yanzu kaman kasashen da suka fi mu ci gaba. Haji ga yaro ya kai sai wai yaro yana kaiwa 18 ya kai matakin da shi ya zai iya mallakan komai shi ya kai ya isa har zai iya kai iyayensa suka masa laifi zuwa kotu wannan kasashen kenan. Wanda aka gaba mu san da haka ba. Muna yi koyi ne hakan nan ya za a yi saboda yanzu abu suke gani yara yanzu sun baci turu waya ma. Yanzu wannan waya dai Allah na tuba da kika ga anita. In dai ka saka data wai wai wasu ya ce kaman gata su kawai ƴaƴansu sun siya musu waya sun yi menene kuma ka sa musu data. Wani talla ne ma ba kamata mu bi tallan sai kaga kai ya shigo da kanshi. If you are not above no 18 don me yara su ga ko sha biyar ne ce bari in gwada menene a cikin 18 din nan. Kullum za su bude su shiga. Kin ga matsalan da ake samu? Su kaman da kika yi magana ne a jabinta an riga mu ce. Sun riga sun zama kaman sun waye da wannan abun. Mu yanzu matsalan da yake tasowa ne.
To amma dawo kan batun da ita binta ta yi magana a kai cewa idan ba a nausar da yaro ba musamman ma irin matsalolin da muke samu yanzu a Najeriya inda ɗan kwanakin da muka yi ta samun rahotanni da ke nuna yadda ake cin zarafin mata ƙananan yara ake musu fyaɗe da sauransu wani ma zaki ga ƴaƴan mata amma ba daman ta yi magana sai uwa ta zo ta gani ha yarinya ta fi gajini ga kaza saboda yarinya ba ta san meye ba wani yarin jaye ta amma ina gani idan an koyar ko a makarantu ko kuma iyaye su ƙara mai da hankali za a samu warakan irin.
To dole ne nake dada dawa akan dole iyaye su jawo ƴaƴansu. Zaki yawan ta ganin yara sun tafi makaranta. Me yasa naku ba yara homework? Me yasa ba za ku musu a makarantar duka ba? Ai suna son su zo su samu wani shakuwa tsakanin su da iyayensu ne. Iyayen su san meye suke ciki, ya ake koyarwa, ta ina za su ƙara musu saboda ba lallai koyarwa ne zama iri ɗaya ba. Kika ga wata kila shakuwan ka da ɗanka yanda malami zai koyar yaron zai ji ne bare da ba zai ji kuma zai dauka amma in ya kawo gaban iyayen ta ce eh haka ne to gurup kaman ya shiga cikin kullun shi to wannan dole iyaye ne duk abin da zan yi iyaye ne amana ne ƴaƴa a gare mu.
To ita ma Aisha Usain da ke zama jami'ar sanin halayyar dan adam ta ba da shawara kamar haka.
To waɗanda ya kamata a ce su ne ke da nauyin ba da wannan ilimi ba za a ce iyaye su kaɗai ba ko malamai kamata ya yi da iyaye da malamai dukansu biyu su ɗauki wannan nauyi saboda tarbiyya da ilimin da iyaye ke yi a gida na da muhimmanci ga yaro kuma tarbiyya da ilimin da yara ke samu a makaranta ma na da muhimmanci da gina yaro saboda haka kamata ya iyaye da malaman makarantu su hada hannu dukansu biyu su dauki nauyin ba da wannan ilimi domin tabbatar da hanya mai inganci wanda yaro zai samu wannan ilimin. Koya ma yaro haila wanda ke faruwa in mace ta balaga to ya kamata kafin yaro da ya kawo shekarun da ya kusa balaga ya kamata a fara koya mishi menene haila me zai faru in ya fara samun irin yanayin yanda ciwon ciki ko kuma abubuwan da suke zuwa dai tare da haila yaro ya san abin da yake bukata injinin ya fara zuba me ya kamata yayi kuma in yana da wannan ilimin kuma da abin ya zo hankalin shi ba zai tashi ba shi yasa yana da muhimmanci da yaro ya kusa wannan shekara na balaga sai a koya mishi irin su ilimin fyaɗe da kuma to me zan ce su lalata dai akwai shekarun da yara da maza da mata sun fi son su yi wasa da junansu wato yara mata sun fi son su yi wasa da 'yan uwansu mata maza kuma sun fi wasa da 'yan uwansu mata amma da sun fara girma suna ƙara wayo za ka ga sun fara wasa da junansu to a lokacin ya kamata a koya musu gaɓoɓin da a jikinsu bai kamata taɓa ba kamar al'aurarsu su ma bai kamata su taɓa ma wani ba kuma in wani ya taɓa wa ya kamata su gaya ma wani mataki ya kamata su ɗauka sai kuma daidai lokacin da yaro ya kusa balaga shi ma ya kamata a fara koya mishi irin wa'innan lalatan irin su fyaɗe ya sani saboda ya san da za a yi kare kanshi in mutum ya taɓa shi a al'aurar shi ya san bai kamata ba kuma yana ƙara wayo hankalin shi na ƙara ƙaruwa ana ƙara yi mishi bayani irin su fyaɗe kuma kai mishi bayanin abin da ya sa bai dace a yi ba in kuma ka yi ga hukunci da kana ƙara hankali ana ƙara koya maka ana ƙara maka bayani ba rana ɗaya za a yi ba kullum ana ƙara maka bayani daidai hankalin ka yanda zai ɗauka kuma ana ƙara tunatar da kai.
And
yanzu dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu ji daga wajen malamin addinin Islama da Shamsiya za ta gabatar mana.
To anashi bangaren malamin addinin Islama Suleiman Nasir yayi mana nazari ta fannin addini.
Musulunci ya yarda da a koya wa yaro ya zai tsare rayuwarsa. Saboda yana daga cikin tarbiyya ta mummuta ƴaƴan arewa, ba a yarinya ta zauna ba da hijab ba, ba a yarinya ta zauna da kamammun kaya ba, har ta fito wanda ba muharramin ta zai ganta. Duk wannan kaucewa wani abu ne na badala, wanda yake a yanzu sai aka yi yin kwafiyin da wata abubuwa na Yahudawa, sakamakon kallace-kallace da kuma sakamakon suturu da ake saka wanda suke shi yasa fajin shi ya yawa. Mace za ta fita cikin yanayi kamar kwatankwacin tsari ki tsari, dole namiji ya gance shawar. Wanda ya ce wancan ilimin na ɗan sauƙaƙa daga abin da aka nemi na faɗa. Wancan ilimin da aka san da shi idan macen an sanar da ita cewa kattai kaza. Kace kaza in ce kaza al'aurata a waje take, in ce kaza al'aurata a waje take, in aka taba ta guri kaza, kaza ne zai faru. Ai tana da sanin ilimin. Bambancin idan aka ce sai sanda ta zama minzala ta mace za ka koya mata, to kuma a baya in abin ya riga ya shige ta ya za a yi ka tankwasa ta ka gyara ta. Shi yasa Bahaushe ya ce itiya ce tun yana sanyi ake lankwasa shi. Saboda haka tun daga rayuwar yaro ta farko wanda aka saukar masa da yin ibada shekara tara ya kamata a ko a nuna masa wannan abin in ka yi shi mai kyau ne, wannan abin in ka yi shi ba mai kyau ba ne. Har shi yasa addini ya sauka mana da cewa daga yaro namiji in yi shekara tara a fara ko kawai raba shi da kwanciya a cikin ɗan uwansa ma kuma ɗabi'a ce mai kyau, wanda yake idan ba hakan ba za ta kai ga sassan taban abin da bai dace ba. Balla yarinya ta girma shi kuma yana ɗan ƙarami za ta ɗora shi akan wani abubuwan da addini bai yarda da shi ba. Shi yasa ake ankarar da kowa, ake nunar da kowa, ake sanar da kowa, yaro da babba. Kuma yaron nan tun yana karamin ya san wannan abun ba jiji bane, ba zai aikata shi ba. Amma in bai sani ba fa, za ka ce sai aka yi manzalin balaga ba. Haka sai aikata, saboda yadda balagar ta aka sauka wani daban. Wani zai iya samun kansa ma a ya balaga shekara 15, wani sai ya kai shekara 18. Haka ya mace ta iya tsintar kanta ta balaga shekara 11, 12, 13. To sai ya kasance ana tunanin sai ta kai 13 nan za ta balaga. A 11 sai ta balaga, kuma wata san wancan abin illa ba ne. To in ta je ta aikata, kaga ai an cutar da rayuwarta domin ba a koyar da ita ba. Shi kuma duk abin da baka sani ba, iyayenka suna da laifi domin su ya kamata su taimake ka su baka ilimi.
To an zo gurin malamin, a matsayinka na malami, shin hakkin waye a tsakanin iyaye ko malamai a makarantu su koyar da yara sanin wannan ilimi na jima'i ko kuma na sanin kansu ma?
Hakki farko na tarbiyya hakki ne akan iyaye. Hakki na neman ilimi hakki ne akan iyaye. Har idan ba su da lokaci ko ko ba su ilimantu ba su ma, to sai su dauki mutum su kai shi makaranta domin a ilimantar da shi. To abin da aka ce makaranta, akwai mutanen da ni na san su a yanzu a gidajen su iyayen su suke ba su ilimi na addini kafin su tafi ilimi na zamani. Za a zauna a buɗe littafa a karanta musu su haddace su sani su koya. Ba zai yiwu a ce duk kowane gida ba sai sun fito waje za su nemi ilimi, a'a. Inda dai aka kai mutum ya samu ilimi, to anan za a koya masa sanin Allah da manzon Allah da yadda kuma zai tsare rayuwarsa da kuma yadda zai kyautata rayuwarsa. In a gida ake ba shi ilimi, to su ya cancanta su gaya masa. In ba su da lokaci ba su da ilimin suka dauki dukiyarsu don su nema don su ilimi, makarantar da suka kai ita ce ta kamata. Abinda za a yi wajen hankali da malamai shine a ji tsoron Allah. Wato ana shi da gona da dalilin faɗar wasu dalilai. Wasu yaran suna samun kansu a halaka, wasu malaman suna samun kansu kuma da jan yara a jika domin dalata. Wannan an same shi da yawa. A tsanci malami ya lalata yarinya domin faɗa mata wani abu da yayi na rukuna na auratayya, ko ko na rukuna na kare mutuncinta, ko ko na sharuka na yadda za ta yi zamantakewar rayuwarta. To sai a shige abin da ya kamata a faɗa, sai a zo da abu na son zuciya, sai a ɗora yarinyan nan akan layin da bai dace ba. Sai kaga an samu mummunan fahimta ko ko an samu mummunan faɗa.
Kafin mu karkare shirin namu, bari mu leƙa filin kwalamarmu inda Nana Firdausi Rufa'i ta yi wa wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim bayanai akan yadda ake sarrafa riɓi ya zama kayan kwalama.
Assalamu alaikum. Da fatan dai muna nan cikin makwalakwalan da makwalashenmu na mata. To yanzu dai za mu fara akan ridi kantu da yake cewa shi ridi an aka siyo shi ne za a zauna dan gaggara shi aka kamar yanda ake gyara shinkafa aka yar Hausa yar Hausan dai ba kowa yake ya santa ba amma dai an san dai sun ta
yanzu kan kowa ya san yar Hausa wato za a tsunce duk wani
sai a dan tsunce duk wani
da
shi
da manyan duwatsu
yawa in aka tsunce sai a zo a kuma rege a riga sosai wasu su sa roba wasu su sa koko su rege sosai a rege shi sosai ya fita tsakuwar diya abinnan a raba shi da kananan tsakuwa duk da tun yayi sama tsakuwar tai kasa da azubar sai a zo a samu rariya kai ko kwando haka a tace ya tsani in ya tsani nan kuma an dora tukunya akan wuta in ya riga ya tsani ruwa bi daga sai a zo a juye shi kamar yadda ake tafasa nama haka za a yi in ka tsane naman ka za a yi ka san kana juye shi ne akan wuta ba sai ka sa ruwa ba to haka za ka yi sai a zuba ridin a cikin tukunya sai ya soyi ya soyi ya soyi kamar yana kaskas kaskas nan kana ci kadan ji yana kaskas to eh kamshi shi zaka ji yana fitowa to sai ka sauke shi kana sauke shi sai ka zuba a roba wannan tukunya da kai amfani da ita sai ka daureye kana daurewa kawai sai ka zuba sugar dinka sannan kuma sugar din yanda zaka amfani da shi in zaka yi amfani da wannan loka daya to shi ma sugar din eh na kantu to shi ma shi dukan din shi ma zaka yi amfani da loka daya na sugar din
to eh
bai yawa ba bai yawa ba wasu suna son mai zaki wasu kuma suna son dan dede
to in dan dede ne a yi da rabi
in dan dede ne zaka iya yi da rabi da gwangwani daya in dan dede ne wani kuma rabi kowa yanda yake so kawai sai ka sa sugar din akan wuta in sugar din ya fara yadda wuya da wuya fa yayi brown kamar zai fara konewa to dama kin dauko kantin ki don yana da fa wahala sosai yana da wahala kin dauko kantin ki dama kina juya sugar din da muciya da muciya kina dauko kantin ki wanda ya zama ne kin dama kin soya shi kin aje kin bashi tsoro to sai a dauko shi ana zuba da hannu a daya da zaka ringa juya shi kakka karkasa shi zaka yi ta sa kana eh
in ka fara juyin hannun
haka za ka yi sai sai ka samu wani yana zuba mashi sai ka samu ko kuma ka dage in za ka iya kana zubawa kana juya kana juya kana juya ka tabbatar sugar din da ridin ya kama jikin shi yayi danko sosai kana dauko shi da zafin shi yana danko haka kamar zuma haka sai ka samu shi ma ka samu leda ko buhu ka yi flat da shi haka ka baje shi shi ma sai ka zo shi ma ana sa leda mai saboda ai abin da yasa ake sa mai saboda kai ya kama kai ya ifita ana sa mai shi ma a kasa sai a baje shi a zuba ana zubawa shi ana zuba shi shi ma sai ka yi baje shi da muciya ka babbaje shi ko ina inda zaka iya yayyankawa to shi gaskiya ana mai gaggawa ne dan ana baje shi ya dan fara dan shan iska kadan to za a sa wuka ne a yayyanka in ba haka ba zai yi tauri in yayi tauri ba za a iya yanka shi ba to shi ne yanzu na riƙe
shi ma na ji kaman zan iya yi a cikin minti 15 zuwa 30 ko
to ai akwai wani mai kokarin da zai iya yi wani kuma in husband din shi nan zai iya taimaka mai dan wajen zubawa din nan ya dan juya mai wani kuma in
shi
kadai ne tunda tara yake yin kwalama tunda in suka zo duk za su ci da kai eh ba sai ka fita waje ba ka je wani meeting fa ka je wani Mr. B ka je wani fa ka je ba ka eh ai kuwa to shi ne wani
saurare baki daya a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown daidai da ta mana sauti hada mana shirin baki dayansa ni ce Amina Buhari Auna daga nan Benin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya yau yara suka ba a gaban su kwarai ba za su bari